This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma iya saurare mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, sunana Usman Kabara, dauke da labaran. Gwamnan jihar Borno na ta kokarin kwantar da hankalin yan jihar game da hare-haren da aka kai a ɗan tsakanin nan a garuruwa irin su Zabar Mari da kuma harin da aka kai a kasuwar kifi na Kunar Bakin Wake. Yan kungiyar ta Boko Haram da suka addabi jihar Arewa maso gabashin Najeriya ko a ranar Juma'a da ta gabata sai da suka halaka mutane 7 a Zabar Mari da ke wajen birnin. Inda daga baya kuma sojoji da mayakan sa kai na GTF suka fatattaki maharan. Gwamna Kashim Shatima ya bayyana musu tabbacin daukar mataki akan lamarin. Ya faɗa haka ne a ziyarar da ya kai a garin na Zabar Mari manoman shinkafa. Ya ce ba a sami dauki ba, wanda kuma da ba a sami daukin yan GTF ba, to da barnar da za a yi da tafi haka. Maharan dai sun tsaurara matakan kai hare-haren bam da hare-haren bindiga a garin na Maiduguri mahaifar Boko Haram tun daga shekarar 2009. A makon da ya gabata ma sun kashe mutane 147, suka kuma kashe wasu guda 14 a harin bam, tare da hallaka wasu guda 11 da suka zarga da tuba daga cikin kungiyar ta'addan ta Boko Haram, inda suka yi musu yankan rago. Daga ƙarshe, gwamna Shatima ya roƙi mazauna garin Zabar Mari da kar su fice daga garuruwan nasu, sannan kuma yana ba su tabbacin sojoji za su ba su cikakken tsaro. Shugaban kasar Misra Abdul Fattah al-Sisi ya kai ziyarar bazata inda ya ziyarci inda aka kashe sojojin nan a yankin Sinai, inda ya je yin ta'aziyar sojojin. Al-Sisi ya kara da cewa sojojin nan sun mutu ne a sakamakon ba da dauki ga kungiyar ta'addanci ta ISIS da suka addabi jama'a domin magance matsalar, inda ya ce sun mutu jarumai. Wata kungiya da ke da haɗin gwiwa da ISIS sun dauki alhakin kai hare-hare da dama, har da wannan da aka hallaka sojoji da 'yan sanda da kuma fararen hula a yankin na Sinai. Waɗannan hare-hare sun haɗa da wanda aka kai a larabar da ta gabata a Misra a shingen sojoji, inda da dama suka mutu. Ya ce duk da yake su ma sojojin sun buɗe wuta inda suka kashe 'yan ta'addar kimanin guda 100, suna nan ma kuma ana zakulo wasu da aka harba. Kasar Masar tana ɗora laifin waɗannan ayyukan ta'addanci a kan cewar ƙungiyar Muslim Brotherhood ce sanadi. Ƙungiyar da ta kunshi tsohon shugaban kasar Muhammad Morsi da sojoji suka yi wa juyin mulki a ƙarƙashin shi al-Sisi a shekaru 2 da suka wuce. Ana cikin haka ma a jiya din dai sai da 'yan kungiyar ta ISIS suka kai wani hari a Sinai din, inda suka halaka mutane aƙalla 4, ciki har da ƙaramin yaro. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, Amurkawa a fadin kasar suna ta shagulgulan tunawa da ranar samun 'yancin kai daga kasar Birtaniya shekaru 239 da suka wuce. Jami'an tsaron Amurka sun tsaurara matakan tsaro a fadin kasar, inda suka ba da kariya a inda ya shafi jiragen kasa da wurin da ake hawa motoci, domin rade-raden yiwuwar kai hare-haren ta'addanci. Shugaban kasar Barack Obama ya taya 'yan kasar murna a wannan rana ta 4 ga watan Yuli, wanda wannan kwanan watan ne ya yi daidai da murnar zagayowar ranar haihuwar babbar 'yarsa Melia da ta cika shekaru 17. Obama dai ya shirya gabatar da murna a gidan gwamnati na White House, wanda za a ga sanama a ci a sha tare da sojoji da iyalansu a Amurka. A can wajen garin Washington kuma jami'an tsaro na CIA karkashin jagorancin shugabansu John Bremen ya bada cewa akwai wasu mutane guda 100 da suka rikida suka zama 'yan kasa Amurka a Mount Vernon dake jihar Virginia ta shugaban kasar Amurka na farko George Washington. Birnin Washington dai ba masaka tsinke inda mutane ke ta tururuwa zuwa gidajen tarihi da kallon wasan harbe-harben wuta mai launi daban-daban a sararin samaniya. Haka ma a sauran jihohin Amurka din ana ta ire-iren waɗannan shagulgula kamar New York babbar cibiyar 'yan sandan ƙasar. Inda aka jibge sama da 'yan sanda guda 700 don tsaron lafiyar jama'a da kuma kadarorin gwamnati. Da dama daga 'yan takarar neman shugabancin Amurka sun halarci bikin wannan rana ta 4 ga watan Yuli wanda suka yi a wurare daban-daban. Har yanzu dai ba wata kafa da ta nuna cewa masu zaben raba gardama a girga da bashi ya addaba za su zabi tsuke bakin aljihu ko a'a a zaben raba gardama da ake yi a kasar. Zaben raba gardamar da zai zama mafita ko kuma sanadin ficewar kasar daga cikin rukunin kasashen Turai masu amfani da kuɗin bai ɗaya na euro. Prime Minister kasar Alexis Tsipras da yayin bayani ya ce 'yan kasar sun ji cewa turafa ta kai bango don sun wahala a hannun kasashen Turai da suke basu bashishikan. Ya ƙara da cewa waɗannan matsaloli sun kawo musu tafiyar hawainiya ga ci gaban kasar ta girka da kuma dakushe matsayin jin daɗin rayuwarsu. Girka dai ta gaza biyan bashin dala Amurka biliyan 1 da miliyan 800 daga bankin lamuni na duniya da aka bata rance. Su kuma kwamishinonin kuɗin kasashen Turai sun kiyarda da ƙara wa'adin biyan bashi ga ƙasar ta girka. Turai na ganin laifin girka da cewa ba su yi kwaskwarima tattalin arzikin ƙasar ba, wanda kuma su girka suna ganin cewa wannan abu da aka yi bashi ne wanda ya hana su sukuni.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa. Cikin shirin an yi kira gwamnatin tarayya ta himmatu kan harkar ilimi. Wani mai kula da harkokin ilimi ya yi magana kan fa’ida da illoli da ke tattare da ba da ilimi kyauta. An samu ci gaban shigar ɗalibai mata makarantu a wasu sassan jihar Kebbi. A jihar Taraba kuma an shirya gasar kacici-kacici kan darasin lissafi. Jama'a masu taro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Ganin yadda ɗalibai da iyaye suke kai goro su kai mari kan darasin lissafi, wata mai yi wa ƙasa hidima a jami'ar jihar Jalingo ta shirya gasar kacici-kacici kan darasin lissafi, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana.
Sakamakon jarrabawar ɗalibai masu kammala karatun sakandare da hukumar WAEC ta bayar ta shekarar 2013, jihar Taraba ita ce kan gaba da maki 16.4/100. Yan aka kwatanta ta da sauran takwarorinta na jihohin gabas maso arewa. Amma duk da wannan alƙalami da ke nuna alamar ci gaba ba ta taka karata karya ba. Yan aka kwatanta ta da sakamakon jihohi da ke shiyoyi daban-daban na kudancin Najeriya. Ganin haka ne ya sa wata 'yar hidimar ƙasa da ke koyarwa a kwalejin fasaha da kimiyya na jihar Taraba, Itinu Oluwakemi Bankole, ta gabatar da gasar kacici-kacicin ilimin lissafi ga makarantun sakandare da ke Jalingo. Gasar wadda ya janyo makarantun sakandare da dama da ke nan fadar jiha ya sake bayyana matsayin ilimin lissafi a nan jihar Taraba. Don cikin tambayoyi 15 da aka yi, biyu kaɗai ɗaliban suka samar da ansarsu.
Mai da 15 da rabu gida biyu daidai. 101
incorrect,
ba daidai ba.
Da yake jawabi wurin gasar, shugaban sashen share fage da kuma kimiyya ta musamman na kwalejin fasaha da kimiyya na jihar Taraba, Mr. Fachabe Dan Asabe, yace lissafi na tare da duk wani al'amari na rayuwar duniyar bil'adama. Kanaye kuma bayyana ra'ayinsa game da dalilai da yake gani ke kawo koma bayar ilimin lissafi a jihar Taraba. Lissafi darasi ne da ke da nasa kalmomi na musamman, alamomi, zane-zane, da kuma sirri daban-daban da ka kalubalanci mai koyo. Wannan ya mai da shi darasi mai gurbin kalmomi na musamman wanda ake kira kalmomin lissafi. Don haka, nasarar fahimtar lissafi tana dangane da fahimtar wannan lugar. Rashin fahimtar wannan na iya zamewa laifin ɗalibai ko kuwa na wasu malaman lissafi a wasu makarantun sakandaren jami'a. Galibin ɗalibai ba su sa himma ga koyon lissafi ba, ba sa shiga ajin lissafi, don a cewarsu lissafi na da wuya, kuma koyaya suka yi ji su ba sa iya fahimtarsa. Amma rashin yawaitar maimaita abin da suka riga suka koya da kuma samun halattar darasin lissafi na hana ɗalibai mallakar asiri da kuma fahimtar lissafi gabaki ɗaya, don haka sai su ce lissafi na da wuya. Daga bisani na tambayi ita Itunu Oluwakemi Bankole dalila da ya sa ta ɗaukan wannan mataki na haɓaka ƙaunar ilimin darasin lissafi ga ɗalibai. Na kira wannan gasar kaci-cikacicin lissafin ne don taimakawa ɗalibai samun ƙarin fahimtar wannan darasi. Mun zagaye makarantu, muna faɗa musu cewa lissafi abu ne mai sauƙi da kuma ban sha'awa, kuma yana dangane da aniyar zuciyar mai koyo. Manufarmu shi ne ƙarawa ɗalibai ƙaunar lissafi don ya haɓaka musu sakamakon karatunsu. Kamar yadda ilimin zamani ya tanada, shi dai ilimin lissafi ginshiƙi ne ga dukkan darussan kimiyya da fasaha. Don haka ne zai tilas ga ɗalibai masu niyyar karanta darussan fasaha ko kimiyya su mallaki ilimin lissafi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Daga jihar Kebbi kuma rahoto daga ƙaramar hukumar Kalgo yana nuni da cewa an samu ƙarin ɗalibai mata da ke shiga makarantun ilimin zamani a ƙaramar hukumar Kalgo, musamman a yankunan karkara inda ake fuskantar ƙalubale. Sakataren ilimi a ƙaramar hukumar Alhaji Abubakar Magaji Elwane ya bayyana haka a hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad.
Ta ɓangaren sanya yara a makarantun ne primary schools da junior secondary school da yake su ne muke kula da su. Gaskiya akwai ci gaba kwarai, saboda shekaru biyar da suka wuce idan mun kwatanta yawan da farko da yawan makarantun nan da ke gare mu na primary schools da na junior secondary schools sun karu bisa ga yadda suke. Haka kuma yawan ɗaliban da ke gare mu a baya yanzu yawan ɗaliban da ke gare mu sun fi haka nan. Haka kuma ta ɓangaren su kansu wayar da kan iyayen yara domin sanya yaransu makarantun ne, shi ma gaskiya an samu ci gaba kwarai.
Alhaji Abubakar Magaji na Yalwa ya ƙara da cewa ci gaban da anka samu wajen sa ya'ya mata makaranta ba zai rasa masa ba da fahimtar mahimmancin ilimin ya'ya mata da iyaye suka yi ba.
Muna da kwamitin iyaye da malaman makaranta a kowace makaranta, sannan kuma muna da wani kwamiti wanda muke kira SBNC kwamiti. Duk waɗannan kwamitoci suna haɗuwa su yi aiki tare domin wayan ma iyaye kai na su yi ƙoƙari su sanya yaransu maza da mata makaranta domin su samu wannan basic education na primary schools zuwa junior secondary school. So wannan aiki da kwamitin ke yi da kuma ayyukan da ita local education authority ke yi ya taimaka kwarai wajen samar da yawan yaran da ke shiga makarantun ne a yanzu. Haka kuma ƙarin da aka samu na buɗe ƙananan makarantun ne na junior secondary school a ƙauyuka waɗanda yake da babu su, shi ma ya ƙarasa iyaye a karkara suna sanya yaransu makaranta domin su samu wannan ilimi na bai ɗaya wanda muke kira basic education. Akwai ci gaba, saboda shekarar karatu wadda ta gabata ta zango na sha shekara ta 2013 zuwa 2014, muna da maza dalibai 7748, wato 2013/2014 academic year muna da maza 7748, haka kuma muna da mata 5510, wanda yake za ka ga akwai bambanci. Sannan kuma a shekara ta zangon karatu na 2014-2015 wanda muke ciki, muna da yawan dalibai maza 8131, haka kuma muna da yawan dalibai mata 5680, wanda idan ka auna za ka ga akwai bambanci ko kuma akwai ƙari. Akwai ƙari wanda aka samu bisa ga enrollment na 2013/2014 da enrollment in 2014/2015.
Bayanai sun nuna cewa an samu ci gaba wajen sanya yaya mata makaranta sakamakon sabbin hanyoyin da aka bullo da su na wayar da kan iyaye akan muhimmancin ilimi yaya mata. Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
An yi kira ga sabbin gwamnatoci a kowane mataki, musamman gwamnatin tarayyar Nigeria, ta himmatu wajen inganta harkokin ilimi a fadin kasar ta wajen samar da malamai ingantattu. Shugaban kungiyar iyaye da malamai ta ƙasa Malam Haruna Danjuma ne wannan kira a hira da suka yi da wakilin sashin Hausa Iliya Kure.
To alhamdulillah, wannan iliya a matsayina na shugaban kungiyar iyaye da malamai na ƙasa baki ɗaya, a ko'ina ne, ba wai magana arewa ba ne, ba magana kudu ba ne, ko'ina ne ana da wannan matsalolin na ƙarancin malamai da kuma wasu daga cikin malaman da muke tafi ba samun kyakkyawan horo, wanda yakin kyakkyawan horo ne shi ke jawo ƴaƴan da muka bada don a ba su ilimin ba samun ilimin ingantacce. Wato mafita shi ne gwamnatin tarayya dole ta sake duba al'amuran nan, maganar cewa za a ba da ilimi kyauta ga kowa da kowa tun daga ɗan firamare 1 zuwa ɗan firamare 6 zuwa ƙaramar sakandare nan aji 1 zuwa 3, ya kamata a duba wannan al'amari. Ba da ilimi kyauta, a ce komai kyauta ba zai yiwu ba, domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya muna arzikin samun ƴaƴa ya faɗa mana haƙƙin ƴaƴanmu a kanmu, daga ni har kai da muke magana da kai dinnan da dukkan mai sauraro, Allah ya riga ya faɗa mana ta inda muka samu cikin iyayenmu kenan. Allah ya faɗa mana cewa ga haƙƙinmu mu iyaye a kan ƴaƴanmu, ga haƙƙin ƴaƴanmu a kan mu iyaye. Abinda gwamnati ya kamata yi a takaice shi ne ta fito da gaskiya al'amari, duk wani kuɗi da aka ce an sa shi an yi kasafi na ilimi, to kuɗin nan a sake shi, kada a riƙe kokobo. A da shi ma yanzu duk kuɗin da ake yin kasafi bai ma isa ba, ƙasar nan muna da yawan gaske. In ka ɗauki jiha ɗaya ka jibi makarantu da ke jiha ɗaya, kuɗin da ake ba da kasafi na wannan jihar ba zai isa ya harkar ilimin ba, domin shi ilimi ba wai kawai ma magana ka cewa a wai kaye ka ba ƴaƴan makaranta ka ba su littattafai ba ne, a kai musu uniform ba ne, a ko za ka ba su abinci da rana ba ne, ba ma aikin gwamnati ba ne ta ce da ƴan makaranta na ka je ka ga dawo. Waɗanda suke makaranta kwanan ma ba su iya ba su abinci. Mu a wasu jihohin mu iyaye PTA mu muke ba da kuɗin za a ce da ƴaƴanmu a makarantun kwana. Babban abin da gwamnati ya kamata yi, ta tsare mutuncin malamai. Tsarin mutuncin malamai na farko a kawo musu albashi maishi mai kyau wanda zai sa ya daina tunanin wani wuri ba harkar koyarwa ba. Na biyu a tabbatar da cewa malamin za a ɗauka ya samu horo na ilimi yadda zai ba ƴaƴan bayan Allah ilimin nan. Na uku kada kawai wannan horo da ya samu ya zama an sake shi kawai ta koyar da yara, a dinga juya ana ba shi horon yau da kullum don ya samu ingantaccen ilimin da yake, domin wasu daga cikin malamanmu ɗan aji 7 ɗan aji 6 na firamare zai iya kunyata malamin da yake sakaci bai zuwa zai ƙara ilimi. To in ka ce malami makaranta ya je ya nemi kuɗin zai je ƙara ma kanshi ilimi, ina kuɗin da yake samu, nawa ne albashin nashi? Saboda haka gwamnati ta juya akalanta ta saki ta ta ba da ilimi ta takuru da kuma ta juya akalanta wajen ganin cewa makarantun horar da malamai sun horar da ingantattun malamai da aka komo da su gwamnati ta ɗauke su aiki. sannan gwamnati ta dauki malaman nan kwararru, sannan gwamnati ta inganta kayan bada ilimin. Kowane makaranta ko kowace gwamnati akwai hakinta. Gwamnatin hukuma ita take da hakkin malaman firamare, gwamnatin jiha ita take da hakkin malaman sakandare, gwamnatin tarayya tana da ƴan nata tsararru na sakandare da ake ce musu unity school mu a Najeriya kenan. Sannan akwai manya-manyan makarantu wanda yake akwai na gwamnatin tarayya, akwai na jihohi, suna da manya-manyan suna da jami'o'i nasu, suna da makarantun kwaleji nasu. To dukkan wannan magana ya tattara akan wani irin riko aka yi ma ilimin. To a ƙarshe shi ne ana ma ilimi rikonsa kenan kashi. Na yi magana na ce idan gwamnatin Janar Buhari da Allah ya ba shi dama zai tsaya ya juya hankalinsa wajen inganta ilimi, ya tabbatar da cewa an ƙara ma ilimi kasau mai tsoka, ya tabbatar da cewa makarantun nan da aka ce mu kai ƴaƴanmu muke kai su an inganta su, a tabbatar da cewa an samu kayan koyar da ƴaƴanmu mafi inganci, a tabbatar da cewa makarantun da za su zama da kayan za a zauna a cikin azuzuwa an inganta su, a tabbatar da cewa malaman nan ana ba su horo na yau da kullum za a ƙara ɗaukaka matsayin iliminsu, a tabbatar da cewa an tsare mutuncin malaman nan. To ina tabbatar maka ko Amerika nan gaba kaɗan ba za su yi bugadinmu ba, domin idan ɗan Najeriya ya tsaya zai nemi ilimin, zai nemi ilimin ne bakin rai bakin fama. Ai muna da likitoci a ƙasashe zai daga Amerika da sun je ƙara iliminsu, Amerika kirke su. A Ingila akwai baƙaƙe, Amerika kirke su. Saboda da baka malaman makarantar mu da suke nan wasu daga jami'o'i sukan tafi ƙasashen waje su rike su. Ka gani ko ni kaina ƙanina Dr. Ali da yake lecturer a Kaduna Polytechnic lokacin da ya je yana PhD din shi ai a Malaysia sun rike shi. Sun ce tsaya musu da tsayar ya samu da ya dawo gida ya zo shi ga bagare shi ka alƙawarin shi da Polytechnic ya zanna yana masa aiki. So babban magana shi ne muna fada masu son aikin, muna da masu niyyar abin, amma gwamnati tana mutu wasu kai na kaji. Yau ka ji yajin aiki malaman makaranta na wuri kaza a firamare, ka ji yajin aiki malaman makaranta wajen kaza a sakandare, ka ji yajin aiki a polytechnic, ka ji yajin aiki a college of education, ka ji yajin aiki a university. To ta yaya yaron mu ya ta yaya ɗan da muka bada amana a ba su ilimi za su samu ilimi, matakan karatun ba a fara shi an dire ba.
Haka nan shi ma wani mai sharhi kan harkokin ilimi Muhammad Tajuddin Hamza Huntuwa mai inkiyar gyaran fuska ya yi bayani kan manufar ilimi kyauta a hira da suka yi da Zaharaddin Sani Huntuwa.
Mutanen ƙasa ya kamata su gane su kuma fahimta ilimi da ake kira ilimi kala-kala ne, idan Bahaushe ma yakan ce ilimi daji ne. Faɗi gare shi baka iya kai ƙarshe. To amma wannan ilimi na zamani da ake cewa ilimi kyauta, to in ba su sani ba, karkace ake wanka da ruwan jikinta, ke ba ilimin kyauta ba ne. Sun ɗauko ita dama cewa da wannan gwamnoni na yanzu muke son su tsaya su duba, a san da su suka yi nasu, ko kuma mu mu kawo misali irin na mu da muka yi, mun yi shi ne akan abubuwa mai tsari. Inganci ya kamata a kawo ma ilimi. Ingancin kuwa shi ne a tabbatar da an ɗauki ƙwararrun malaman, an kawo masa dukkan abubuwan inda ba su da. Yanzu sai aka kauda waɗancan abubuwan, aka yi wa mutum aka yi mai ɗan maɗin ɗimi, aka ɗaure mai ido kana, sai aka kwance aka ci gaba da abin da ake. An ce ilimi kyauta, me ya kyautar daga ciki? Waye ɗin kawai da suke biya ko kwane ko?
To a gwamnati cin baya mun ga suna cewa suna gudanar da ilimi kyauta. Na ɗaya za ka ga ana biyan kuɗin wannan jarabawa, kuma za ka ga yaro ba abin da yake zuwa da shi makaranta. Kana ga wannan ba wani tsari ba ne mai inganci?
Bai da inganci, na ƙara faɗin bai da inganci. Na faɗi ma a baya abin da ke faruwa waɗannan mutane, akwai wani abin da ake yi na shi ne don su yi kwangila su yi ha'inci. A aji ka samu mutum 180 bayan an zo an ma wani girin makaranta Baba Rodo wanda ba shi ne ilimin ba, wanda kuma ba shi ne kyautar ba, ana yin majigi ne. Za a yi a san cewa an yi tsarin abin da za a iya kawo ko da ɗan ƙaranci ne. To kamar yadda ka sani dole mai addu'a, don an ce tahiya waiwai adan tahiya ne. Allah ya ji ƙai irinsu Abubakar Tafawa Ɓarewa, irinsu Sardauna, su ne suka yi ilimi kyauta. Domin amma kuma ƴan sun yi a cikin irin wannan tsarin suka yi, akwai ma kwano a ƙarƙashin itace da ƙarƙashin bukka da ƙarƙashin wannan suka yi ilimin su, kuma suka inganta shi, kuma suka tabbatar. Yau a lokacin da aka yi su suka ba Ɓarewa, su ne a duniya ake mai kirari a man with a golden voice. saboda me har ya samu wannan ingantattun malamai domin bauta mu ilimin ya amfana ya san me ilimi haka mu ma da aka dauko mu aka zo ana koya mana an dauko mu ne wato bari in ga ma ka san wani abu da ake cewa tsayen nasara sai bahaushe da kaifi mai tsayen nasara sai ya ce sai zaya gida a tsayen nasara shine ilimin boko a san da aka yi da wata kalma da turanci da ake cewa education towards the community shi aka bamu yanzu ko community towards the education mu shi a wannan lokacin bature yazo yana kawo mutane abin kyauta da yaga sun gane ya dau abin sharif ta yi sai gashi mu da kudin mu muke bi muna neman shedawo da a koyar da mu
taya bai ka ba waɗannan gwamnati shawara na ganin cewa kai ma musamman kai mai maganan nan na ga yaranka suna zuwa makaranta ta wato mai zaman kanta wato makarantun kuɗi to akwai yadda kuke ganin ko za a iya hadewa waɗannan makarantun kuɗi a kyalisu
kware za a iya yi akwai mutane da aka ajiye suna nan ƙasa saboda ba su da uwa a gindin mulku suna da ilimin ma kamar za su su rasa yanda za su yi da shi su gwamnonin da suke nake wannan magana da kai kamar misali gwamnati na Katsina ai talaka ne dan talaka ne karkara ma yake a karkaran nan yayi ilimin nan daidai gurgudu kuma yana da ilimin nan wanda ya san yana da basira akan wanda zai iya daukowa a dauko mutane masu inganci masu bada shawara akan abin da ya dace a retrieving din wannan ilimi yara na da ka gani na dauka na taji bangaren ilimin yanzu aka bai abin da aka maida galibin wadansu matan wadansu ne da amai da gurin gurin cefane ne na san amfanin shi dole in neme shi da kuɗi na kamar yadda na gaya ma shine dalili amma in ka duba a makarantar kuɗi albashin da ake biyan malaman bai kai ni abin da ake biyan malaman gwamnati ba amma saboda sun san cewa in ba su yi wannan abu ba dole za ka ga yaron ka in aka je aka hada shi da wanda ya makaranta kuɗin da wanda ya makarantar da bai ta kuɗin ba saboda ajinsu an yawa babu yanda za a koye babu yanda za a gane sai ka ga cewa akwai bambanci ko da wajen ansa jarawa ne
masu aro da wannan hirar Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar nan a madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma Kiba Hero Dedone wanda ya daidaita da sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Gai da sahabu da tawagarsa, kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na ƙasar Iran Mohammad Javad Zarif sun gana kamar sa'a guda a jiya Asabar game da maganar makamashin nukiliya ƙasar Iran. Tattaunawar da ta shafi ƙasashe guda shida masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Tattaunawar ta Kerry da Zarif ta ido da ido an yi ta ne a ƙasar Austria sannan ba wata sanarwa da ta biyo baya a game da tattaunawar. Shugaban hukumar makamashin ta duniya wato Yukiya Amano ya faɗa wa manema labarai cewa kwamitinsa zai fito da rahotonsa nan da watanni shida masu zuwa. Amano ya ce ya ga ci gaba a ziyarar da ya kai a Iran ranar Alhamis da ta gabata wanda manazarta ke ganin wannan maganar alama ce ta samun mafita ga maganar tattaunawar. A ka'idar tattaunawar shine za a gama a ranar 30 ga watan Yuni da ya gabata amma sun kara wa kansu wa'adin tattaunawar zuwa ranar 7 ga wannan wata da muke ciki na Yuli. Shi ma Prime Minister kasar Sin yana Vienna tsawon makonni guda kenan da suka wuce.
To madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Kiba Hero Dedone da ya taimaka wajen hada shiri da bada umarni da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.